ɗan uwan mu sani cewa fadin Allah subhanahu wata'ala da yace lahu wannan lam din a larabci malamai suna ce masa lamul mulk la ce da take nuna mallaka mallakar abin babu wanda ke da shi sai Allah subhanahu wata'ala ma'ana dukkanin abin da ke cikin sammai gaba daya wanda idan ka ke iya gani da wanda idan ka baya iya gani wanda tunaninka yake kaiwa zuwa gare shi da wanda tunaninka baya iya kaiwa zuwa gare shi wanda aka baka labari da wanda labarinka bai ishe ka da labarinsa bai ishe ka ba dukkanin su nasa ne subhanahu wata'ala haka nan duk abin da ke cikin kasai babu wanda yake mallaka sai shi shi kadai subhanahu wata'ala saboda haka wannan abin da yake nuna mana shine yake mallaka duk abin da ke cikin kasai da sammai ta fuskar halitta mallaka da gudanarwa waɗannan abubuwan guda uku shine Allah madaukakin sarki yake danta da su babu wani a duniyar nan kaf a cikin halittu da ya mallaki wani abu irin wannan mallaka da take shi waɗannan abubuwan guda uku ya halicci abin nasa ne kuma ya mallake shi sannan kuma shi yake gudanar da shi Allah madaukakin sarki kadai shi yake da wannan al'amari shi sa malaman larabci suka ce ka'idar larabci dukkan abinda a ka'idarsa a gabatar da shi ya kamata a yi sai aka jinkirta shi to wannan abin da yake nuna wa takaice hukuncin akan abin da za a ambata suka ce kullu ma haqquhu at-ta'khir idza taqaddama fa huwa yufid al-hasra dukkan abinda abu ne da ya kamata a ce an kawo shi a farko sai a kai shi gaba abu ne da ya kamata a ce an kawo shi a mubtada sai a jinkirta shi sai ya koma khabari wannan suka ce abin da yake nuna wa takaice hukuncin akan abin da za a faɗa idan kun fahimci wannan da kai ɗan uwana abin da yake nufi shine lahu ma fis samawati wa ma fil ardi asalin kalmar shine ma fis samawati lahu wa ma fil ardi lahu shine asalin jumla ma fis samawati abin da ke cikin sammai shine mubtada din lahu na Allah ne wa ma fil ardi abin da ke cikin kasai shine mubtada din lahu na Allah ne khabar din shine lahu sai aka dauke khabar din sai aka dawo shi farko sai kasance lahu ma fis samawati wa ma fil ardi to idan inda kaga wannan a cikin larabci abin da ke nuna shine takaice hukuncin akan kai abin da aka ambata ma'ana da aka ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin kasai da ke cikin sammai nasa ne babu wani wanda yake da iko ko tarayya da Allah madaukakin sarki ko mallakar wani abu ko mai kankantarsa a sammai ko a kasai sai shi subhanahu wata'ala shine abin da wannan jumla take nufi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh dan ya takaice maka mallakar samman da karkar da abin da ke tsakanin su na sani subhanahu wata'ala babu wanda ke tarayya da shi a cikin rububiyarsa kuma wanda babu ke kankane da babu wanda ke tarayya da shi a cikin uluhiyarsa shi sa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul maryam yace in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abdan in wannan mukhaffafatun min as-saqila ai haqiqa duk abin da ke cikin sammai wal ardi wa kuma dukkan abin da ke cikin kasai illa atir rahman abda fa sai sun zo wa Allah madaukakin sarki ne rama a matsayin bayi shi ya mallake su nasa ne kuma shi yake gudanar da su rata sun alkiyama dukkanin halittun sammai gaba daya da halittun kasai gaba daya za su zo wa Allah subhanahu wata'ala ne a matsayin bayi babu wani mataimakin Allah madaukakin sarki a cikin su babu wani wanda yake Allah madaukakin sarki aiki a cikin ayyukan da ya samar da halittu gaba daya shi sa wannan ayar ɗan uwana masu albarka labari take bamu akan cewa dukkanin komai da ke cikin kasai da ke cikin sammai gaba daya bayi ne na Allah subhanahu wata'ala kuma mallakarsa ne kuma suna karkashin gudanarwarsa da rinjayarsa abinda ya ga dama shi yake faruwa abinda bai ga dama ba zai faru ba shi sa Allah madaukakin sarki ya zargi wasu mutane da suke fuskantar da neman abinsu neman addu'a da neman bukatun su zuwa ga wani Allah abinda Allah madaukakin sarki ya kawo musu a matsayin hujja shine waɗannan da suke kai bukatun su zuwa gare su lalle fa ba sa mallaka komai a cikin sammai ko a cikin kasai ya kamata ku a ce duk wanda zaka nemi wani abu a wajen sa a ce abinda ke cikin kasai nasa ne abinda ke cikin sammai nasa ne shi sa malami suka ce duk inda kaga tauhidin rububiyya taimaka maka yake yana shiryar da kai yana tunkuɗa ka ne dan ka isa zuwa ga tauhidin uluhiyya tauhidur rububiyya yana kaita ne zuwa ga tauhidur rububiyya. Idan aka ce Allah madaukakin sarki shi halicci komai, shi ya mallaki komai, to wanda ya halicci komai ya mallaki komai shi ya kamata ka nemi komai din a wajensa. Wannan neman komai din shine tauhidul uluhiyya, mallakar kuma shine tauhidur rububiyya. To duk inda kaga tauhidur rububiyya shin yadda ka yake yi, inda za ka yake kun kuda ka yake ka tafkar zuwa ga ne tauhidul uluhiyya. Shi sa Allah madaukakin sarki ya zarge wasu mutane wanda suke neman bukatu da hajojinsu zuwa ga wanda ba Allah madaukakin sarki ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce ulidul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min shirkin nabiy kenan na uku wa ma lahum minhum min zahir. Duk wani nau'i da zai nuna cewa akwai wani rabo da suke da shi, Allah madaukakin sarki ya kore shi. Allah ya ce qul ka ga musu ya rasulullah udu alladhina za'amtum min dunillah, ku kira waɗanda kuke riyawa za su biya muku bukatunku ba Allah madaukakin sarki ba, ku kiraye su. Sai Allah ya ce na farko la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati, ba sa mallakar daidai da kwayar zarra a cikin samai, mafi kankantar abinda ido ke iya hange shi ne kwayar zarra, mafi kankantar abinda zaka iya gani Allah madaukakin sarki ce ba sa iya mallakar ta, ba ta su bace, ba sa iya mallakar ta a cikin samai ko a cikin ƙasai. Na farko kenan wa ma lahum fihima min shirkin, sannan ba su da tarayya a cikin abin a samai ko a ƙasai tare da Allah madaukakin sarki. Na farko ba su suka halitta ba nasu bane, to ai za a iya cewa tunda ba su suka halitta ba da yiwa suna da wata ɗaggudun ma ko wata ƴar tarayya da suke shi a cikin abu. Kamar da kai wani zai je gina kamfani ba naka bane amma sai ka je ka sa shiya, kana da hannu jari, idan ka tashi zaka bi izini ka ce ina da tarayya a cikin wannan kamfani, to ba su da kowanne irin shiya Allah madaukakin sarki ya kore. Shine wa ma lahum fihi ma min shirkin. Sai na uku wa ma lahum minhum min zahir, sannan ba lahum minhum min zahir, ba su da wani abu na taimako da suka yi wa Allah madaukakin sarki da ke lokacin da yake aiki. To haka duk wani abu da zai nuna cewa suna da wani abu da ya kamata a nema a wajensu sai da Allah madaukakin sarki ya dauke shi. Shi sa ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa wannan ayar taqta'u uruqa shajarati shirki min alqalbi liman aqalaha, ta jijjige ta yanke ta cire gaba daya jijiyoyin shirka, jijiyoyin bishiyar shirka da yake cikin zuciyar mutum, amma ga wanda ya hankalta. Duk wani abin da zai ba wa mutum dama yayi shirka, ya nemi wani abu a wajen wannan Allah subhanahu wataala, wannan ayar ta nuna cewa ba daidai bane kuskure ne, ta jijjige shi daga jijiyarsa. Malamai suke cewa daga cikin mafi amfanin abin da zai nuna tabbatar da lalata shirka da ruguje shirka da dalilai da hujjoji shine faɗin Allah madaukakin sarki lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, abin da ke cikin samai da ke cikin ƙasai gaba ɗaya na Allah ne. Me ake so a gaya maka shine wanda ke abin da ke cikin samai, wanda ke da abin da ke cikin ƙasai, wannan shi ya kamata ya baka umarni ka bai, shi yake da abin da kake da bukata, shi ba shi da bukata. Amma dukkanin wani wanda kake ganewa da wani abu, to abin nasa an bashi ne temporary, ba nashi bane gaba ɗaya. Shi sa duk wani ɗan adam da zai mallaki wani abu za ku ga ƙarshen abin abubuwa ne guda biyu, yana tafiya zuwa ga abubuwa guda biyu. Ko dai shi da ya mallaka ya ƙare ya bar abin, duk yawan abin duk ƙanƙantarsa. Shi da ya mallaki abin zai ƙare sai ya bar abin kuma yana nan. To kaga idan haka ne, meye amfanin komawa zuwa gare shi? Meye amfanin miƙa hannu zuwa gare shi tunda zai ƙare? Idan ya ƙare kuma zai baka kenan. Ko kuma na biyu, yana nan amma sai Allah madaukakin sarki da yake abin nasa ne, sai ya janye mai tallafi, sai ya kwace abin daga hannunsa, ko ta hanyar wani bala'i, ko ta hanyar wata masifa, ko ta hanyar talaucewa, ko ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wataala yake bi ya karɓa abu daga hannun bawansa lokacin da ya gada. Sai da ka ga mutum wanda da ka san shi a matsayin wani shahararren mai wani abu, yanzu ba shi da komai. Ga mutum wanda ka san shi a matsayin da shi ake taruwa ake lawa kofar gidansa yana ba mutane, yanzu kuma shi yake zuwa kofar gidan wani yana nema. To kaga idan ka kama shi, ka kama abinda ba shi yake, to ka kama kafar wala kenan. Allah subhanahu wataala shi kadai ne yake da shi, kuma nasa baya karewa. Shi kadai ne yake da shi, kuma baya bukata. kai kake bukata to tunda shine mai sammai da kasai wajen sai kamata ka nima shi sa wani mawaki yake cewa abwaluna li zawil mirasi majma'uha wa duruna li kharabi ad-dahr nabiha yace dukiyoyin mu duka da muke tarawa ce li zawil mirasi dan masu cin gado a baya muke tattara su haka ne duk wani dukiya da mutum zai tara karshe sai dai kai da kake rayu shi ya tabbatar da labari cewa iyalansa suna raba gado ko iyalansa suna rigima an shiga kotu akan abin da ya bari shi yanzu fa ya gama tarawa ya gama wahala ya gama faduwa da tashi ya gama shan rana da ruwan sama ta halalce ta haramce Allahu ta'ala a'lamu ya tara ya tafi yanzu ya bar iyalansa su suke rigima akan abin da ya tara ba tashi ba ce yanzu yace wa duruna bi kharabi ad-dahr ibn haka nan gidajen mu duk ɗayan gida ko ya kai hawa 100 karshe ya ga yau da kullun sai ka nabe shi karasa yau da kullun ta tafi da shi wani lokaci sai daga gidan ya zama kufai kawai yau da kullun ta bi ta kansa ya zama tsohon yayi yanzu ba yayin sa ake ba za a rubuta shi ne a wani sabo a wajen amma Allah madaukakin sarki shi shi kadai ne kullun kullun jallal baya gushewa baya matsala duk lokacin da ka roƙa yana nan zai maka subhanahu wa ta'ala dan uwana masu albarka al-mihwar al-khamis gaba ta biyar a cikin ayar zai mana bayani ne game da girma ta Allah subhanahu wa ta'ala da ji da isa'irin na Allah subhanahu wa ta'ala da rinjayen Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin halittunsa shi yake da waɗannan abubuwan duka akan dukkan wanda yake amsa sunan abin halitta abinda zan nuna maka wannan a cikin ayar shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi fasara wannan shine waye ya isa yin ceto 'indahu a wajen Allah madaukakin sarki illa bi idnihi ba sai da izinin Allah madaukakin sarki ba waye zai ceto wani waye zai kwace wani waye zai wani alfarma a gaban Allah ba a duniya ba idan Allah ta shi kiyama waye isa wannan illa bi idnihi ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ba akwai shi amsa babu wannan ne maka cewa lalle kowa da jiye ne Allah madaukakin sarki shi kadai ne isa shi kowa ba zai iya ba Allah madaukakin sarki shi ne mai shi sa wannan ayar dan uwana masu albarka abinda take nuna mana ceto wanda akwai ceto ranar tashin kiyama dukkanin sa gaba ɗayan sa nau'ikan sa da yadda za a yi shi da wanda za a yi wa da wanda ya cancanta shi duka gaba ɗaya aiki ne na Allah madaukakin sarki shi shi kadai ba aikin annabawa bane ba aikin manzanni bane ba aikin mala'iku bane ba aikin waliyai da bayan Allah na gaba bane aikin Allah ne subhanahu wataala shi sai ce kul lillahi shafa'atu li jami'an kun ka ga musu ya rasulullah lillahi ga Allah ne kadai madaukakin sarki na sale ash-shafa'atu ceto jami'an duka Allah madaukakin sarki bai bauta kufa ba duka ceto na Allah subhanahu wataala shi sai uwana masu albarka idan aka ce ceto abinda ake nufi da shi shine at-tawassu lil ghairi shine ka tsanantu da waninka wani ya zama maka dan tsakiya wani ya zama maka mai isar da buƙatar ka wacce kai ba ka isar da ita ba bi jalbi manfa'atin mashru'a ta hanyar janyo maka wani amfani da shari'a ta yadda da shi aw dafi mudirratin anhu ko kuma mutum ya tunkuɗe maka wata cuta da kake jin tsoron sa wannan shine ce abinda ba za ka iya yin sa ba inda ba za ka iya shiga ba wurin da ba za ka iya kaiwa ba sai ka samu wani sai kai ka sai ka samu abinda kake bukata sai ka samu wani sai kai ka sai a dauke maka abinda za ka jin tsoro wannan shi ake kira ce shine ce to dan uwana masu albarka daga cikin hikimar ceto malamai suka ce shine akwai karramawa da girmamawa da mutuntawa da Allah subhanahu wataala zai wasu bayi ranar tashin kiyama su ne wanda za su cita Allah zai nuna wasu mutane girman su da matsayin su a idan sauran mutane a gaban halittu gaba daya lokacin da wani ya cancanta shi gauta Allah subhanahu wataala zai ce wani je ka dauko shi an fasa shi a wutar shi aljanna dan amma girman wannan din mai wa a duniya kana kallon sa ba kowa bane kana kallon sa ba shi da komai daga cikin abubuwan da ake lissafa matsayi ko girma da su amma ranar tashin kiyama in ya fara ce ta mutane sai kai mamaki Allah subhanahu wata'ala zai bayyana matsayi da girma na wasu mutane sannan kuma dan ya kwarara ya zuba rahamarsa da jin kansa da su wanda za a ci tadi amma shi kuma na ɗaya daga cikin abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara samuwar ceto idan Allah ya tashi kiyamarsa dan uwana musulmi lallai ceto kala biyu ne akwai ceto a duniya akwai kuma ceton da baya yiwa sai Allah subhanahu wata'ala ya tashi kiyamarsa kuma kowanne zamu tattauna akan sa insha Allah ta'ala gurgurdan iko lallai ceto a duniya shi kansa ya kasu kasho biyu akwai ceton da shari'a ta yadda a yi shi akwai ceto a duniya wanda shari'a ba ta yadda shi ba idan ka yi kayan haramun Allah madaukakin sarki zai kama ka Allah subhanahu wata'ala ya tattara su duk guda biyu ya faɗa a cikin wannan aya mai albarka yace mai yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ce mai yashfa dukkanin wanda yayi ceto shafa'atan hasanatan kyakkyawan ceto sai Allah ce yakun lahu nasibun minha zai kasance a gare shi wani rabo na lada daga abin da ya taimaka wajen ceton dan uwansa dai ومن يشفع شفاعة سيئة اما دكان وندا يتهتو ممونن تهتو يقول له كفل منها شيخ ما زي سامو الحكي ده لافي ما تيمكاوا داي يا كيمتي اند دي كماتا ما الله ما اوكي سركي سي وكان الله على كل شيء مقيتا يعني الله ما اوكي سركي يا كسنتي اي مقتدر مي ايكو ني اكن دكان كومي دان وان ما تهتو غدا بي دكان سو ابين دا اكي نفي دسو شيني kokarin biya wa wanda ya kasa biya wa kansa bukata a duniya wannan shine ceton da ake nufi ceto mai kai shine wani yana neman alfarmar samun aiki a wani waje ba shi da wata hanya musamman kasan irin Najeriya sai kana da dogon kafa da dogon hannu wani lokaci ma sai kana da dogon aljihu sannan zaka iya samun aiki to kai kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara kana da irin wannan kafar kana da wajahi kana da matsayi a wajen sai ka rabata kaddansa ka nema masa ceto ya cancanta da man yayi karatun kuma ya cancanta wannan aikin sai ka rabata kaddansa ka samu masa aiki kaga shi ba zai iya zaba to kai ceto mai kekin zaka samu lada afi mutum yana neman wani abu ya rasa da zai samu kai kana da hanyar da zaka samu masa sai ka shiga tsakiya ka je wajen wanda yake da shi ka sama masa kai ceto mai kyau Allah zai baka lada akan sa haka kuma mukaddimin shine kai ta bangaren mutum bai cancanta ba bai kamata abin ba ko da aiki ne saboda kai kana gani kana da ikon da zaka tantsara ba za ka yi ba kame da shi ne yiwa abin da bai kamata ba kame da shi ya kamata ka je ka kai shi inda bai kamata ba to wannan kuma kai shafa'atan sayyi'atan kenan shi ma kuma duk abin da ake naka tobara duk abin da ake na rashin kyautawa kana da alhaki akan sa misali mutumin da bai cancanci zama likita ba aikin lafiya ka dauke shi kai shi asibiti dan yana da hanya saboda dan siyasar ka ne ko yana maka campaign ko yana da wani abu da kake ganin yayi maka na kyautatawa wanda kake ganin ya kamata ka saka masa sai ka dauke shi ka kai shi ya tsaya akan mara lafiya ya ji wancan ciwo ya kashe wannan ya wannan kaza da sauransu duk gashi na ana yi to wallahi duk abin da yayi maka to bara kai maka na da alhaki a ciki wannan ya shafa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha kai maka na da kana da sakamako akan sa shi sa dan uwa kai ceto kai ce maka shi sa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda yace annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ta sance idza ja'ahu sa'il idan mai tambaya ya zo yana neman wani abu a wajen annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi aw ilbat ilay hajatun hukma ana neman wata bukata a wajen sirra da aminci tsara tabbata a gare shi kala sai annabi ya shiru ya jira sabai ya daga sa baki dan su samu ladan ceto idan mutum sai ce musu ishfa'u tu ujaru ku yi ceto ku sa baki mana ayi masa tu ujaru Allah zai ba ku ladan akan sa wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma sha'a Allah yana zartar da abin da yaso a harshen annabin sa haka annabi ke sabban sa annabi sai dan shiru sai ce ne sa baki dan shi ma shi da cikin ladan idan annabi ne kawai dauka yi ko ya bayar shi ne ladan kiyama annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma sai shiru sai ya rasula wani yana magana dan ce maka masa mana wannan abin da ka fada kai ce to ko baka yi ba kai sai Allah ya baka ladan shi to haka ake amma duk abin da ka san mutum bai cancanta shi ba kada ka shiga gaba ceto na biyu ɗan uwa a gurguje ku shine ceton da baya yiwa sai a lahira. Irin wannan ceton dukkanin malaman ahlus sunna banda wanda suka fantare wanda dama su sun yi nesa da ahlus sunna kamar Mu'tazila da sauransu sun yi da cewa akwai ceto da Allah maɗaukakin sarki zai ba wa wasu daga cikin bayansa dama su yi ranar tashin alkiyama. Allah ya samu da gaske. Wannan ceto ɗan uwa za mu kalle shi a fuska guda biyu. Akwai ash-shafa'a al-muthbita, akwai ceto da yake tabbatacce, akwai ceto da yake korarre wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. Ceton da yake tabbatacce shine ceton da ya tabbata a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai uwa, irin wannan ceton yana da sharɗi, yana da wasu sharɗa guda uku. Sharɗi na farko shine imanin shi wanda za a ceta ɗin, kafin ka zamto wanda za a iya ceto sai ka yi imani, sai ya kasance kai musulmi ne. In banda mutum ɗa da aka keɓance shi kaɗai ne wanda shi ƙabilarsa ƙabilatu ainin ce, shi kaɗai ne, za mu zo mu yi bayani a kansa. Amma duk mutumin da ba musulmi ba, ceto ba ya masa amfani. Shi sa kafin ma ceto maka amfani sai ka mutu da imani. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma lizzalimina min hamimin wala shafi'i yuta, lallai azzalimai ba su da wani masoyi ko wani da ya ceto da za a yi masa biyayya ranar tashin alkiyama. Imam al-Baihaqi ya sani tafin sa shu'abul iman yake cewa abinda ake nufi da azzalimina anan sunni al-kafiruna, ma'ana kafirai ba su da wani wanda zai ceto su da Allah maɗaukakin sarki zai kalle shi ballantana ba su dama. Hakan Allah maɗaukakin sarki ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina, ceton mai ceto wannan ba zai amfane su ba. Su wane ne kafirai? Su wane? Shar'i na farko da ceto zai amfani shine sai mutum ya kasance akwai imani kitar da shi. Shar'i na biyu, ɗan uwana masu albarka, shine sai Allah maɗaukakin sarki ya yarda da wanda za a ceta ɗin. Shi sa ba kai ne a duniya za ka je ka zaɓi wanda za ka ceto ba, ba kai ne a duniya za ka ga aini idan na tashi zan ceci wani da wani, a'a ba ka isa ba. Hatta annabawa da manzanni sai Allah ya ce wani da wani za ku ceta tukuna. Ba wanda ya isa ya ga dama shi a kan kan ceci zan ceci wani da wani da wani, babu. Saboda haka sai an sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda shi za a ceta ɗin. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ya ce wala yashfa'una, duk wanda za su ceto ran tashin alƙiyama ba za su samu dama yin ceto ba, illa liman irtaba, sai ga wanda aka yarda a cece shi. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, Allah yana bayani akan mala'iku, yace kuma sun kasance masu matuƙar tsoro ne da firgici game da Allah subhanahu wataala. Ya shi ɗan uwa, kaga bayan kasancewar mutum musulmi sai kuma Allah ya yarda a cece shi. Sai sharadi na uku na ƙarshe shine iznullahi ta'ala bishafa'a, sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini kuma a yi, ma'ana kai da aka yarda kai ceto ɗin sai Allah ya ce ka yi. Wato shi sa na gaya muku tun a farko cewa ceto duka na Allah maɗaukakin sarki ne. In ka duba anan me naka a ciki, na farko sai Allah ya baka izini ya ce yi cetuwa ne, na biyu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce cetuwa ne, na uku sai Allah maɗaukakin sarki ya yarda wani akwai imani a cikin zuciyarsa na za a cece shi. To me naka a ciki? Baka da komai. Shi sa wallahi ɗan uwana masu albarka, duk wanda a duniya ya ce kai komai ba komai da zai cece ka, wallahi tallahi ya maka ƙarya, ya ɗora ka a keken ɓera, ya haƙa maka rami gaba dubu wanda ba ka iya fitowa daga ciki ba. Babu wanda ya isa ya ce zai baka ceto kai komai, ka daina sallah, ka daina kaza, za a baka wurin da aka daina sallah ko abin da ya kamata haka. Wallahi ya yaudare ka, ya yaudare ka. Sai akwai tarbiyyar da idan mutum zai daina sallah saboda shewa ne zai cece shi, ya sa shi aljiya shigar shi aljanna, shi ya fara shiga. Rana ce da annabawa da manzanni annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, magana shi ne Allahumma sallim rabbi sallim, Allah ka aminta, Allah ka aminta. Sai ne zai lallaba shi shiga aljanna, mala'iku ba su gan shi ba. Wannan ai wasa ne, wasa ne ko shakka babu, da ruɗin ƙwaƙwalwa da shaitani ke sa mutane. ɗan uwana masu albarka, lallai mala'iku za su ceto, manzanni da annabawa za su ceto, ɗan uwana masu albarka, muminai za su ceto, shahidai za su ceto. Shahidi ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce Allah zai ba shi ceton mutum 70 daga cikin mutanen gidansa. Shahidi guda ɗaya Allah zai ba shi ceton mutum 70 daga cikin mutanen gidansa. Allah ya samu daga cikin masu ceto. Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin masu ceto. waɗanda duk za su ceto. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara masa yarda, yace Allah subhanahu, annabi kira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi, yace Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin hadisi al-Qudsi kenan ko, yace shafa'atil mala'ikatu, Allah yace mala'iku sun yi ceto, sun riga sun yi ceto, sun gama, Allah ya ba su dama wanda ya ceta sun gama. Wa shafa'an nabiyuna, annabawa sun yi ceto, annabawa da manzanni Allah ya ba su dama sun yi ceto wanda ya ceta. Wa shafa'al mu'minuna, mu'minuna Allah ya ba su dama sun ceci duk wanda ya kamata a ceci, Allah ya ba su dama. Sai Allah subhanahu wataala ya ce lam yabqa illa arhamar rahimin, yanzu babu wanda ya saura sai mai jin kan masu jin kai, shine Allah madaukakin sarki. Annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe ce, fa yaqbidu Allahu qabbatan min an-nar, sai Allah ya damka, ya yi damka a cikin wuta, ya fito da wasu adadi na mutane a cikin wuta, mutanen da akwai imani a ransu a zuciyarsu amma ba su taɓa aikata aikin alkhairi ba ko guda ɗaya a duniya. Haka annabi ya faɗa, lam ya'malu khayran qat, ba su taɓa aikata aikin alkhairi ba duka rayuwarsu. Allah mai jin ƙai, Allah da kansa zai fitar da su daga wuta, a kai su wani ruwa da ake ce masa naharul haya, ai musu wanka a cikin wannan ruwan, sai jikin su ya rinka fuddugowa, ya rinka tokowa kamar yadda shuka take fitowa idan an shuka ta tana karama, suna kai su aljanna. Kaga wannan sun shiga aljanna ba, amma ba haka aka so ba. Eh, irin waɗannan muna fata Allah madaukakin sarki ya saba mu bane, idan wuta ita tun farko dan uwa karka shige ta kawai, eh karka shige ta, shine abin da aka fi bukata. Dan uwa na masu albarka, sai ce tambaye ga yami aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, shi kadai single handed zai ce to, zai ce to dan kala bakwas, shi kadai sallallahu alaihi wasallam. Ceton sa na farko shine ash-shafa'atul uzma, ceto mafi girma shine al-maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala, shine lokacin da duk annabawa da manzanni suka gaza wajen roƙon Allah madaukakin sarki a yi mutane hisabi, saboda rana ta kai rana, zafi ya kai zafi, bala'i ya kai bala'i, a lokacin sai a je zan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, kadai ne zai ce ana laha ana laha ana laha, tawace tawace, wannan matsayi na ne Allah ya bani, fito ya je faɗa gaban Allah madaukakin sarki ya yi sujjada, ya ce kalmomin da zan yi amfani da su don godewa Allah da ya bansa, ni kana yanzu ban san su ba, sai a lokacin za a cikin samu su. Yaya ba Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya ce irfa ra'saka wa santuba wa shfa tushfa, daga kanka ya rasulullah, roki a baka, nemi ceto an baka. Wannan shine ceto mafi girma wanda annabi kadai yake da wannan makami, babu wani da tarayya da shi. Ceto na biyu shi ma nasa ne sallallahu alaihi wasallam, shine ceton an yi hisabi, ɗan aljanna sun san gidansu, ɗan wata sun san gidansu, to a je a buɗe kofar aljanna a shiga, babu wani mai shiga aljanna sai ya zo sallallahu alaihi wasallam. Sai sai muku ne ga yami aiki, sai ya zo kira da aminci tsara tabbata a gare shi, kowa yana tsotse, duk muna tsotse insha Allah ta'ala ba sun zo aljanna ba, ba buɗe mana ba. Sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai mala'iku su ce da kai aka umarce mu kada mu buɗe kowa kafin ka, sannan sai a buɗe kofa ya shiga sallallahu alaihi wasallam, sannan sai mu bi bayan sa insha Allah ta'ala. To wannan shine ceto na biyu, dan uwana masu albarka. Ceto na uku shine ceton da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, zai wasu mutane wanda tasawat hasanatuhum wa sayi'atuhum, laifin su da alkhairin su yayi daidai. Sai irin wadannan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, zai nema musu ceto, su masu safa aljanna. Ceto na hudu shine ceton da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, zai yi ga mutane da ƴan aljanna, su wadannan sun shiga aljanna, amma annabi zai ce tone dan a ƙara ɗaukaka darajarsu, darajarsu ta yi sama daga bene na 10 zuwa bene na 20 ko daga bene na 30 zuwa na 40 su yi sama. Wannan annabi zai ce tone sallallahu alaihi wasallam. Ceto na biyar shine ceto na fitar da masu laifi daga cikin wanda suke da tauhidi a cikin zuciyarsu daga wutar, su sun riga sun shiga wutar, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Amma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah zai ba shi dama ya yi ceto, a fito da su sun cancanci shiga wuta, kuma sun shiga har sun fara ɗanɗana kuɗinsu. Amma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, kamar yadda hadisi ya tabbata, zai ta zariya. Allah madaukakin sarki ya ce ka je ka fito wanda dukkanin wanda zuciyarsa akwai daidai da ƙwazo da iman, je ka fito da shi. manzon Allah kira da amince tsara tabbata a garshe jiyar da fito da wannan mutanen shi ma ceto ne mai zaman kansa ceto na shida shine ceton da annabi kira da amince tsara tabbata a garshe zai yi babban sa Abu Talib wanda shi ya mutu bai imani ba to amma taimako da karfafa da yawa annabi kira da amince tsara tabbata a garshe wannan ta sa Allah madaukakin sarki zai bashi ceto na annabi kira da amince tsara tabbata a garshe ba a fasa shi a wuta ba a'a yana cikin wuta amma za a fito da shi gabar wuta a bar shi a nan wajen annabi ya ce da ba dan ni ba wannan ceton da ne masa da zai kasance a cikin can cikin tsakiyar wutar jahannama to wannan shine wanda ne muku ishara da shi kai ne wanda bai imani ba zai dace da ceto na annabi kira da amince tsara tabbata a garshe amma shi ma ba fito da shi za a yi daga wutan ba ɗan uwa kafirci wallahi ba shi da daɗi ka guji kafirci ɗan uwa mai albarka wallahi wutar Allah ba ƙarya ba ce kiyama da lahira da hisabi wallahi gaskiya ne za su zo kuma za su tabbata za a yi su to haka Allah madaukakin sarki zai sa a fito da shi a kawo shi gaba an ajiye shi a gaba ma'alwatansa iya ma'alwatansa iya gidan sawu a nan wutar ta tsaya amma ƙwaƙwalwarsa tana ta farfasa saboda bala'in ta jahannama wannan aka fa ceto ne fa aka ceto ne Allah ya kiyaye ɗan uwa ceto na bakwai shine ceton da manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi ga wasu mutane wanda suke suma masu tauhidi ne su an yi risabi sun cancanci shiga wuta laifinsu ya rinjaye da aikin alkhairinsu to annabi zai cece su kira da aminci tsara tabbata a gare shi tun farko masu ba za a sa su a wuta ba za a kai su aljanna ne kawai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ceto na ƙarshe shine ceton mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da iqaba ba tare da hukuma ba su ko bin suka su ma za a yi ba ko bin suka su ma ba za a yi ba da sun zo kawai za a ce bismillah huce huce kawai babu hisabi ba hukuma daga cikin su akwai sahabi Ukasha ibn Mishsan Allah ya kara masa yarda shine lokacin da annabi ya ce akwai mutane 70 za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma sai ya rasulullah ka roƙa ban Allah Allah ya sanya ni a cikin su annabi ya ce anta min kana cikin su ba ke tamma Allah bane ke tamma Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa wani sahabi a gefe da ya rasulullah ni ma roƙa mace annabi ya ce sabaka ka biha Ukasha Ukasha ya riga ka da ita wannan ce tan a yanzu dai na mutum ɗaya ne kuma shi ya samu Allah ƙara annabi daraja da wasila da fadila Allah ƙara mana soyayya a gare shi Allah ƙara mana yi masa biyayya lalle ɗan uwa mu dage wajen yiwa manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi yana son mu wallahi annabi yana kaunar mu sallallahu alaihi wasallam babu abin da zaka yi annabi kamar ka masa biyayya ka ba abin da yayi da shi ka kauce abin da ba yayi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام